sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarki Lahashin kuma tare da Muhammad Hadis Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis 25 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Izala ta dauki nauyin aurar da ƴan mata marayu 20 tare da ba su tallafin dogaro da kai. Haka kuma za ku ji cewa an sako wasu mata hudu kristoci da aka yi garkuwa da su a jihar Imo makon da ya gabata. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barmai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatan kasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a fadin kasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta Kudu ta samu hauhawar farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009. Dubban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na karin kudin shiga, mafi karancin albashi da kayyada farashin man fetur da kudin ruwa. Sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na kasar Eskom, ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda daukewar wutar lantarki. Azhar Jamini, babban masanin tattalin arziki a kamfanin Econometrics, ya ce ana sa ran hauhawar farashin kayayyaki a watan Yuli na kashi 7.8 cikin 100. Jamini ya kara da cewa manyan abubuwa da suka haddasa su ne karin farashin man fetur a farkon watan Yuli da kuma ci gaba da hauhawar farashin kayan abinci sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da dakatar da fitar da abinci daga na baya har zuwa kwanan nan, wanda ya kara tsadar kayayyaki a duniya. Dakarun Tigray sun ce kawancen tarayyar Habasha sun kaddamar da farmaki kan matsugunansu na kudancin kasar, wanda ya saba wa yarjejeniyar na tsagaita buɗe wuta da kwashe tsawon watanni 6 ana yi. Amma gwamnatin Habasha ta zargi 'yan tawayen Tigray da haddasa barkewar tashin hankalin. Jami'an sun shaida wa BOA ranar Talata cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayyar Afirka za ta shiga tsakani. Kungiyar 'yan tawayen Tigray da aka fi sani da TPLF ta faɗa jiya Laraba cewa dakarun rundunar tsaron ƙasar da na yankin Amhara sun kai farmaki kan wuraren da take kusa da Kobo a yankin Amhara na ƙasar Habasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da labarin daga baya. Sanarwar da rundunar TPLF ta fitar ta ce rundunar sojin Tigray a shirye suke su dakile wannan farmaki da kuma koma fagen daga don 'yantar da yankin Tigray da suka mamaye da kuma mayar da mutanensu da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu. Sanarwar da alama dai na nuni da cewa kungiyar ta TPLF na iya mayar da martani da ƙarfi. Tuni dai gwamnatin Habasha ta yi zargin cewa kungiyar TPLF ce ta kaddamar da harhare. Sanarwar da gwamnatin tarayyar kasar ta fitar ta buƙaci ƙasashen duniya su taimaka. Wani attajiri ɗan ƙasar Indiya na kusa da Prime Minister Narendra Modi yana kokarin siyan kafar yada labarai da ake gani a matsayin babban murya ta ƙarshe ta talabijin, lamarin da ya haifar da fargaba kan 'yancin yada labarai a demokuraɗiyya mafi girma a duniya. A ƙarƙashin Modi, Indiya ta yi ƙasa da ta koma na 10 a matakin 'yanci na ƙungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders zuwa 150 daga cikin 180, yayin da 'yan jarida masu ra'ayi suka tsinci kansu a gidan kurkuku. Kuma magoya bayan jam'iyya mai mulki ta BJP suka yi ta kai ruwa rana a shafukan sada zumunta. Gautam Adani, mutumin da ya fi kowa arziki a Asiya, wanda ke da sha'awa tun daga ma'adanin kwal na Australia zuwa tashar jiragen ruwa mafi yawan hada-hada ta Indiya, ya sanar da yammacin ranar Talata cewa kamfaninsa ya samu hannun jari na kashi 29 cikin 100 na NDTV, kuma yana neman ƙarin kashi 26 cikin 100.
Ina jima kaɗan za mu kama kusurar labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ƙungiyar Izala reshen babban birnin tarayya Abuja ta ɗauki nauyin aurar da 'yan mata marayu. marasa galihu su 20 tare da basu tallafin kuɗaɗe da sana'o'in dogaro da kai. Daga Abuja, Shamsi Hamza Ibrahim na ɗauke da ci gaban rahoton.
A wani yunkuri na kawo sassauci ga rayuwar mata da ƙananan yara, musamman marayu da a halin yanzu matsalolin tsaro da talauci ya tilastawa yin gararamba an so musamman sauki ta fannin tallafi daga ɗaiɗaikun ƙungiyoyi, inda ƙungiyar Izala ta bi sau wajen aure da wasu mata marayu marasa gata su 20 tare da basu tallafi na kuɗi da sama musu sana'ar yi. Shugaban ƙungiyar ta ƙasa Sheikh Abdullahi Balalo ya yi ƙari da cewa
mun lura cewa marayu an bar su a baya, an fita sha'anin su ba mai kulawa da su. Kaga mutum kulawar sa ko tunanin sa shine iyalansa, ta yi kai ta hidima wa iyalanka ya zama alherin da zai same ka in kai taimako, ba iyalanka za su zama sanadiya ba, sai zaman to taimakawa waɗansu masu rauni zai zama sanadiyan taimakonka da iyalinka ko da bayan baka rayu. Domin ɗauko wannan a matsayin abin da ya kamata, kungiya ta bada gudunmawar ta wurin tallafawa al'umma ta hanyar da za a samu zaman lafiya, ta hanyar da za a samu tausayi tsakanin al'umma.
Shugaban kwamitin marayu ta Abuja Malam Abdullahi AB Degi ya bayyana hanyoyin da aka bi wajen zakulo mata marayun.
Hanyar da muka bi shine area council guda 6, muna da shugabanni ko wace area council, sai muka sa shugabannin su muka ce musu to ku je ku kawo muna guda 6 nan slot 20 ne, sai muka amak ita ce wadda take ko wace yawa a Abuja, sai muka ce ta kawo guda 5, sauran kuma su kawo guda 3. Yarinyar da aka kawo to a tabbata mijin an yi binciken lafiyar sa, yarinyar an yi binciken lafiyar ta, sannan aka kawo muna kuma sun yi bincike, an je asibiti an yi test, an tabbatar da kowa
masu iya magana dai na cewa waka daga bakin mai ita ta fi daɗi ga ta bakin wasu daga cikin matan da suka ci gajiyar tallafin.
Farida Abubakar daga Kuje, ina jin murna a zuciya na allura aure na yau, abin farin ciki ne a gare ni sosai, ina murna ga Allah da ya kawo wannan rana yau.
Kika ji kasancewar yau mahaifinki baya nan ya ga wannan rana?
Ya da ce mahaifina na nan, na fi son zuwan ba, amma tun da baya nan shi yasa ya zo zuwa kuma yau sai mun abinda mahaifina zai yi a rayuwa.
Ko yaya al'umma ke kallon wannan mataki? Hajiya Hafsa Sha'ibu ta yi ƙari da cewa
wannan an yi yunkuri daukewa ƙasa wata bala'i, saboda wata ta balaga tana so a yi aure ba hanyar yi, wani miji yana so ya aure ba hanyar yi, maimakon da za a yi zina an tallafa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iyaye kuma an ɗauke musu rayuwa, saboda a yau kowace mata za ta yi dariya ta yi murna, bayan ta yi kuka miji ya mutu za ta yi kuka ga ubansu na halin sunna sun zo. Allah ya sa musu albarka a shugabanni, kuma iyaye Allah ba mu iko rike amana mu kula da wannan abin da suka mana gaba daya. Ita kungiyar Izala ba ruwan ta kai Izala, kai wane ne in dai mutaka kai marayu ne? Insha Allah ba suna nan da kokarin rufa maka asiri.
Malama Ramatu uwa ce da ta bayyana farin cikin ta kamar haka.
Marayin ya ce baban su shekara 2 da rasuwa kenan, kuma ya rasu ya ba su su 10, daya aka aure ita ce ta 2. Gaskiya ina mutaka farin ciki ne, musu fatan Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya, ubangiji ya fidda yan baya haka.
Duk da cewa akwai dimbin kalubale da ma'aurata ka iya fuskanta a zamantakewar su, Hajiya Rabu Muhammad shugaban kungiyar domin marayu ta ce ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da sabbin amaran.
Na gaya musu cewar su tana cewar su marayu ne, so su tabbatar da cewa ibada suka je yi, sa'annan su rike auren su tsakani da Allah. In Allah ya azurta su da yara su yi kokari gurin tarbiyyar.
Tabarbarewar tsaro dai na ɗaya daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da shi, lamarin da ke tilastawa mata da yara rayuwa akan tituna karazube, duk da kasancewar su masu rauni, dalilin da yasa ake ci gaba da jan hankula ga masu hannu da shuni da gwamnati da su shigo wajen rage wahalhalu da marayu marasa galihu ke fuskanta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dada kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin ‘yancin samun kai na ƙasar, inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin ‘yan kwanakin nan cewa Rasha na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutu a Ukraine don tunawa da ayyana samun ‘yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan ƙudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don daƙile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin kare tattalin arziki. A tarbar diplomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015, Amurka ta aike da rayuwarta ga kungiyar EU, wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin Iran, yayin da Iran tace suna kan nazari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya ce a wannan yammaci Iran ta samu martanin Amurka ta hannun kungiyar tarayyar Turai, an kuma fara nazarin martanin Amurka dalla-dalla a Tehran. Iran za ta bayyana ra'ayinta ga EU a matsayinta na mai kula da shawarwarin nukiliya bayan kammala nazarin Tehran. Amurka ta shiga tattaunawar a kai-kaice a shekarar 2018. Shugaban kasar na lokacin Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da magabacinsa Barack Obama ya amince da ita. Amurka tana nazarin daftarin da EU ta samar daga tattaunawar watanni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kungiyar malamai mata ta Sisters of Jesus the Savior ta ce an sako mambobin su hudu da aka sace a jihar Imo a ranar Lahadi da ta gabata, kamar yadda babban sakatare kungiyar ta sanar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton namu da wakilinmu Alphonsus Okuriwe ya hada mana.
An sako mata malaman cocin Katolika hudu da masu garkuwa da mutane suka sace a kan hanyar Umulolo zuwa Okigwe na jihar Imo a safiyar Lahadin da ta wuce. Babbar sakatariyar kungiyar malaman mata ta Sisters of Jesus the Savior, Reverend Sister Zita Inyejero ce ta shedawa manema labarai hakan jiya a Were, babban birnin jihar Imo. Ta ce da zukata cike da farin ciki, kungiyar Sisters of Jesus the Savior na so ne ta sanar da sakin 'yan kungiyarmu hudu da aka sace a kan hanyar Okigwe zuwa Umulolo. Yau muhimmiyar rana ce a gare mu, saboda haka muna so mu raba farin cikinmu da duk waɗanda suka bada gudunmawarsu ga sakin 'yan kungiyarmu da wuri, inda ta ƙara da cewa an sako su lami lafiya ba tare da wani sharaɗi ba. Mr. Declan Emelumba, wanda shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar Imo, ya yabawa ma'aikatan tsaro bisa ƙoƙarin su wajen ganin an sako matan da wuri.
We commend the security agencies for acting promptly and pray God that such a thing does not happen again.
Yace muna jinjinawa ma'aikatan tsaro don matakin da suka ɗauka cikin sauri, kuma muna roƙon Allah ya kiyaye bayinsa daga irin wannan masifar. Gwamnatin jihar Imo za ta ƙara tsaro a yankin don kare matafiya da al'ummar yankin. Sai dai tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar Enugu, Malam Balarabe Suleiman, na cewa sai fa bar jami'an tsaro sun yi aikinsu yadda ya kamata ne za a magance matsalar tsaro.
Ina ganin mafi yawanci ta ɓarɓarewar tsaro kamar musamman a Eastern State nan ya faru ne saboda al'amura wanda suka yi ta girma suna ta girma ba kuma a kawo ƙarshensu da wuri ba. Ƙoƙarin gwamnoni ba zai isa ba sai an taimaka musu. Suwa za su taimaka musu? Mutanen gari da su ainihin masu rike da sarautun gargajiya na jihar. Don abu ne wanda yake bukatar sai an haɗu gaba ɗaya, an haɗa ƙarfi da ƙarfi za a iya ciwo kan wannan labari. Lokacin da nake nan aka samu irin wannan kesi na kidnapping, nakan ce ma gwamna a ɗaya na profiling cewa wani particular group ne ya yi laifin. Idan aka haka za a tauye bincike saboda ba za a baza koma ga kowane group ba. Aka ce wannan group shi ne wannan kidnapping, to kaga kowa a kan shi su zai koma kan wannan particular group, sannan wannan particular group din kuma a kan shi sai a gaba su suke ba. To wannan shi yake kawo matsala. Amma in aka bar 'yan sanda su yi binciken su, su je abin da ya kamata kowane group ma, kowane yare, kowane kabila to su kama duk wanda ya kamata. A daina goyon bayan wani particular group, kuma wani group ya ce a shi wannan zai sa a samu nasara.
Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.
To a gaida Alphonse Okorigwe. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Zamburin Niger za ku iya sauraron mu a sashen mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu haka anan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 3:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba da ta tamka waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun samu bakuncin daraktar wata makarantar firamare a birnin Kwanni dake jihar Tawa Jamhuriyar Niger Madam Ado Zainabu Abdalla wace ta fara da yin bayani a game da yadda aka yi ta tsinci kanta cikin halin gurgunta da ma abin da ya shafi dangantakar ta da sa'anninta a ajin makaranta To a yau a ci gaban hirarsu da wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako bakuwar shirin ta fayyace irin fafutukar da ta sha kafin ta samu kaiwa ga cimma gurinta na zama malamar makaranta kasancewar a wancan lokaci an jahilci amfanin ilimin na kasassu
lalle nayi sai a da magaranta kaya daga da magaranta kaya muka tai ungurti mun na kama daga sefe zuwa CMA muna ungurti mun kai école primaire din Murabi nazo nan tesawa duk bayan baban mu ne muke mun kai CMD CGM Sankem daga tesawa sai mu baban mu an kata da shi an kamar da shi tantabara din mun ka zo mun kai Katriam Turwazium da nay brevisa na pharmacy sai babana ya ce to mu koma gida ya kusa retire ta musan dangi Allah shi kuma a sake biya min lakwal mun ka tahi tanu an ka biya min lakwal cikin lakwal dinnan shekarar nan 59 muke presente na Turwazium Allah da ya tashi abine ni kadai na samu brevi cikin lakwal din to da na samu breven nan sai an kai oriente na école normal Tawa da na zo Tawa nan ne na samu kalubale sosai ma farse director din sai da ya dibe ni sama da kasa ya ce mini hey ina zaki ya ce mishi nan an ka kawo ni sai ce gurguwa a école normal da turanci dan ni ce shi eh sai ce an hadi sunana ya diba bisa takardu ya gani sai ya zazzaga kai yace lalle lakwal ta zama abin da ta zama hakan gane magana shi sai ni shiga harkar gabana nike karatu sai da nayi wata 2 da rabi ana shirin evaluation muna cikin evaluation sai na dora shahi ina zamni mun kare da rana sai ce mini ana kirana shi director ko da nazo sai ce mini marmajan Zainabu Abdullahi nace wi me sai lai director sai ce mini ha takarda ki ta hito nace ta ina sai ce mini za a maida ki lice Ahmadu Kuran Daga dan saboda kina gurguwa ba ki iya karanta su sai nace mishi hayyan da me sai lai director nace ni dai wanga wuri ba ni na bude shi ba Allah ne kawo ni kuma har ina kuka dan me zani zo in yi karanta suwa babana sai ce mini kakki kuka diyata yace abinda duk Allah ya zaban maka ka sa mishi albarka na ko bi umurnin ubana nace yanzu bayan nayi wata biyu da kwana 15 misali le director ko coordinator a cikin kaina nace mi zan kama a cikin lice sai ce mini a'a tahiya dai kike ai naga takardun ki kina da ilimi tahiya dai kike zaki hidda kanki nace mishi misali le director da Allah ku yi hankuri ku yi hankuri yace mini a'a da shi da secretary din shi sun kai takarda sun ka bani sun ka kawo mota har cikin Ecole Normale abokaina na Ecole Normale duk busu ji dadi ba kowa yana tausaya yace mini sai mu zo nan kwani in doki bus sai ta ni mun ka zo kwani muka doki bus na sai zandar tun da sai ni iske tsoho na na kai mishi yana gaji ko da gani yace mini abu lahiya nace mishi babu wallahi lahiya limi nace amma wata mushkila ce an ka samu yace ta ni nace director yace mini tun da ni gurguwa ce in bar mishi lakol ba ni iya karanta suwa sai na yace mini ina takarda nace gashi yace to da yake babana ba jahili ne ba yayi lakol sosai sai ya dauki mu yatta ya tambaye permission ga prefect lokacin nan su prefect ake ta ya dauki permission yatta sai gano minister din nan lokacin nan Marcel Inini yace mishi ta kakaza ku hidda iyata lakol Ecole Normale alhali ba ita tabbida ba ku kun ka kaita kuma bayan an yi wata biyu da kwana 15 sai Marcel Inini yace shi bai yi ba irin reorientation din nan sai ta tuga takarda yan nuna mishi sai ce shi wallahi ba shi yayi shi ba sai dai in tsakanin director da secretary to take yanke da yake minister din ya san gaskiya take yanke ya kira director din mu yace mishi ke Zainabu Rigan Zainabu ta koma lakol dinta cikin kwana 2 sai yace mishi mu tare da uwayen diya muke kuma tare da gaskiya muke ga ubanta ya zo hannan ya mai kenan dalilin haka na a kokarta a maida ta sai babana ya komo ce mini abu ki shirya mu tahi nace mishi ku bari ina tahi ya ce mini a'a shirya dai mu tahi in gano director din da kai shi mun ka zo ya gano director ya ce mishi director yanzu kai maimakon ka tura baiwa Allah ga ta kokarta ta samu inda tallabe kai ne zaka ciya ba a santa yace da zaka ciya ba a santa cikin karantar suwa babu biro minister ma ga sanin da ya biro akwai shi ya nuna mishi sannan dai sun kai magungunan sun ka nemi gahara sai director ya maida ni kamar din shi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin madan Ado Zainabu Abdullah director makarantar firamare a birnin Kwanni da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da Radwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana.
Ni da wani da zan ce shine wanda nake so a cikin ɗan takarar neman shugabancin jami'iyyar mu. Nana Akufa Abdu ne ya faɗi haka kuma jaridar da ya tarwaito wannan labarin shugaba Nana Adaku Akufa Abdu ya bayyana karrarcewar ba shi da wanda za a ce shine mutumin sa da ke neman tikitin shugabancin jami'iyyar New Patriotic Party a zaben shekarar 2024. Nana Akufa Abdu ya ƙara cewa shi burinsa shine tabbatar da cewar jami'iyyar ta zaɓi mutumin da ya dace da zai haɗi kan jami'iyyar a fi nasara a kan jami'iyyar NDC a zaɓen shekarar 2024 lokacin da kawai zan iya nuna ga wanda nake so shine lokacin da na tafi in kaɗa zaɓe na a ranar zaɓe ɗin. Ina kuma babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaito kakwa hana mutane masu fama da cutar HIV damar yin aure ana kira ga pasto pasto. Jaridar ta ce ra'ayin wasu shugabannin addinai na yin hula aure tsakanin mutane da ke fama da cutar HIV AIDS wato yayin da suke ba su tarbiyya an nuna cewar shi ne ke ingiza ko kuma ne ke karfafa kyama da ake nuna da nuna wa mutane fifiko dangane da kasancewa suna tare da wannan cuta. chairman hukuman Enrela Plus Ghana watu assistant commissioner of police Jones Blantari shine ya fadi haka yana mai fadan cewa ra'ayin ko za a ci gaba da daura aure ko kuma a'a wannan magana ne da ya kamata a bar shi kaco kam tsakanin su wadanda ke son yin aure tsakanin su da suke dauke da cutar ko kuma a'a ɗaya cikin su ke dauke da wannan cuta yake fadawa shugabannin addini ne ka jarida da Chronicle wannan labarin da zakaro wasu ɗan bindiga dadi ake zargin sun kaiwa odike hari jaridar the Chronicle ta nuna cewar kwanaki biyar kacal bayan tuka da yayi wa fadar masarautar manshiya cewar suna taka rawa mai muhimmanci a harkar galamse wato hakan ma'adinai ta karauniyar hanya a cikin jihar Ashanti ofishi da ma'aikata na shugaba kuma wanda ya hassasa jam'iyyar na United Progressive Party UPC a Kwasi Adai wanda aka fi sani da suna da Odiki an kai musu hari anda kuma aka mazgina musu wannan hatsari ya faru ne a ranar Litinin 22 ga wannan wata na Agustan shekara 2022 da ƙarfe 4 da rabi na yamma yayin da wasu waɗanda ba a san su ko su wane ne ba aka ga sun yi parking mota gaban ofishin Mr. Odike inda suka rinka lalata motoci suna kai wa ma'aikata ofishin hari da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a daga ga Radwan Allah don ku muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
ma'aikatan kasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a fadin kasar zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta Kudu ta samu hawa farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009 dabban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na karin kudin shiga mafi karancin albashi da kayyade farashin man fetur da kudin ruwa sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na kasar Eskom ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda daukewar wutar lantarki. Dakarun Tigray sun ce kawancen tarayya Habasha sun kaddamar da farmaki kan matsuguninsu na kudancin kasar wanda ya saba wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kwashe tsawon watanni 6 ana yi. Amma gwamnatin Habasha ta zargi 'yan tawayen Tigray da haddasa barkewar tashin hankalin. Jami'an sun shaida wa BOA a ranar Talata cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayyar Afirka za ta shiga tsakani. Wani attajiri ɗan ƙasar India na kusa da Prime Minister Narendra Modi yana kokarin siyan kafar yada labarai da ake gani a matsayin babban murya ta ƙarshe ta talabijin, lamarin da ya haifar da fargaba kan 'yancin yada labarai a demokuraɗiyya mafi girma a duniya. A ƙarƙashin Modi, India ta yi ƙasar da ta koma na goma a matakin 'yanci na ƙungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders zuwa 150 daga cikin 180. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin 'yancin samun kai na ƙasar, inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Rasha na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon.
Towa gaishe kamar sauraro a nan makarƙashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatarwa su Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Karol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.